وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Naka yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan safiya ta Asabar 3 ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 25 ga watan 3 hijiran miladiya 2023. Ci gaba da karatu mana tafsirin Alkur'ani mai girma. Kamar da na faɗa jiya, za mu tashi a cikin suratul Nisa'i aya ta 58. Wannan aya mun karanta ta a baya da ita da aya ta 2 wanda anan muka tsaya, amma za mu sake maimaita su saboda fa'idojin da ke cikin su. Sannan yanzu nake gayawa arama kafin mu fara karatu cewa idan muka gama waɗannan ayoyin guda 2 akwai yiwuwar ko mu canja wata sura. Dalili kuma shine ayoyin da za su zo a gaba kuma masu yawa za su yi ta magana ne akan abin da ya shafi jihadi da hukunce-hukuncen yaki da sauransu. To asali wannan ababe ne da suka fi shafan maza, dama mata ba sa zuwa jihadi. Ina fata an gane. To sai nake ga fa'idan da za a samu in aka tafi wata sura daban zai fi mu zo mu yi ta karanta ayoyin jihadi. Haka ne ko ba haka ba? So idan kun amince, to insha Allah za mu koma wata sura daga gobe ila shi'aran masu yi za a mana suran da za mu je insha Allah. Allah ta'ala ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai, ya ba mu ikon fahimta daidai, ya kuma ba mu iko aiki da daidai. Na'am.
Indeed, ko kace verily, tabbas, hakika. Allah
subhanahu wa ta'ala ya'murukum, yana umurtan ku. Umarni kuma a shari'ar musulunci, duk inda Allah ya umarni ko manzo Allah ya yi umarni da wani abu, to wannan abun wajibi ne a aikata shi. Sai fa an samu wata aya ko wani hadisi da ya maida wannan abun zuwa ga mustahabi, to wajibi ne akan ku. Allah ya yi umarni an tu'addul amanati, da ku mika amanoni ila ahliha, ga ma'abota waɗannan amanoni. Abu na farko, amana tun lokacin da Allah ya halicci ainihin halittu da sama da ƙasa da duwatsu da mutane da kowa da kowa, Allah sai ya zo ya shelanta musu ga tallan amana waye zai dauka. Allah ce inna aradnal amanati,
wani
tun lokacin da zai dauka ma ya san ƙarya yake ba zai cika ba sai annabi ce wa idza tumina khana in aka amince da shi kuma aka bashi amana sai yayi ha'inci sai ya ci amana to kaga wannan abu ne dake da hatsari kware da gaske a ce mutun ya tsinci kanshi daga cikin siffofin munafukai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas ya bada labari yace wata rana annabi yana zaune da shi da sahabbai sai wani ya zo shi sai yace da annabi mata sa'a annabi na zaune yana karantar da sahabbai kamar yanzu nan muna zaune muna karatu ina magana ana saurara haka majalisin annabi yake amma annabi ba kujera yake zama ba kasa yake zama haka ne yawa annabi yana zaune da shi da sahabbai yana karanta musu hadisi suna sauraron shi wani kawai sai ya shigo kamarin baban da yazo jiya din ne ya sallako kun tuna shigo to haka wani kawai shi ba sai ya sallako yana zama sai ya ce da annabi mata sa'a yaushe za ta shi kiyama kaga me kawo wannan magana ana zaune lafiya ya sallako ba izini ya zo kuma ya je ko ta katotuwar tambaya wai shi kawai tambaye shi bai tambayi hukuncin sallah ko azumi ko zakka ko a wai yaushe za ta shi kiyama to shine sai annabi yake kaman bai saurare shi ba kowace za ta musulunta an su Allah ku saurara bayan kun yi kabbara kar ku bata ladan ku goma mana yawa a da farko macece ko komanda naga ta tana da kina da miji ne wace baki da miji to akwai wanda ya tilasta miki ki musulunta ko kuma zaki musulunta ne bisa ganin damanki ko kuma ra'ayinki ko kuma kin fahimci addini ne na gaskiya ko to alhamdulillah babu wanda ya tilasta miki na'am to abinda za a yi shine zan faɗa wadansu kalmomi ki maimaita su bayan na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan kalmomin da na faɗa kika maimaita sun mai da ke musulma abinda kika faɗa da Hausa kin ce ashhadu na shaida na bada gaskiya Allah ilaha illallah ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wataala wa ashhadu kika sake cewa na shaida na bada gaskiya anna muhammadan cewa lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne waɗannan kalmomi sun mai da ke musulma a take a komanda sai hada ta da yan hizba mata da farko me sunan ki Gloria na'am to wani suna yake sha'awa daga cikin sunan da ke musulunci Halima Allahu akbar Halimatu Sa'diya na'am wannan suna ne daga cikin sunayen iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babban suna ne suna ce ta mahaifiyar annabi wacce ta shayar da shi ba wacce ta haife shi ba Allah miki albarka a yaron da ke hannun ki shi kadai ne ko akwai wasu yara to Allah miki albarka shi me sunan shi Musa shikenan sai a ci gaba da kiran shi da Musa ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah yanzu a daki da hizba mata insha Allah Allah miki albarka da ke da yaron naki na'am ansu to muna magana cewa annabi yana zaune da sahabbai sallallahu alaihi wasallam sai wani ya faɗo cikin majalisin annabi ce da shi mata sa'a shi za ta shi kiyama to abinda annabi ya sai kaman bai ji shi ba annabi sai kawo da kai ya ci gaba da maganar shi sai sahabbai suka kasu gida biyu waɗansu suka ce annabi bai ji tambayan da wannan sahabin ya mishi ba ina fata kun gane domin galibi annabi da ka tambaye shi zai saurare kai baka amsa to wannan kuma ya tambaye shi matasa yaushe za a tashi kiyama yaushe ne tashin duniya annabi sai shiru bai kula shi ba sai sahabbai suka ce muna gani annabi bai ma ji abin da ya faɗa bane ba waɗansu suka ce annabi ya ji kawai tambayan ce bata mishi ba shi yasa ma ya manta da shi annabi ya ci gaba da magana sai bayan ya gama abin da yake karantar da sahabbai sai ya ce ainan sa'ilu ina wannan mai tambayan ina mai neman tashin duniyar nan yake ina wanda yace shi za ta tashi kiyama sai ya ce ha ana za ya rasulullah gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce da shi idza duyyatil amana fantazir as-sa'a yace idan kana so ka san shi za ta tashi kiyama bazan gaya maka rana da wata da lokaci ban ce maka ai za ta tashi kiyama ne ran kaza ga watan kaza a shekarar kaza misali amma daga cikin alamomin da zaka gani ka san za a tashi kiyama shine idan aka wulakanta amana idan lokacin da ya zanto babu amana tsakanin mutane kowa ya zama maciyin amana to a daidai wannan lokacin kan kiyama tana dab da za ta tashi lokacin ya zo ko bai zo ba domin a yau idan ka duba babu amana tsakanin shugabanni shugabannin nan yan siyasa ne ko sarakuna ne ko kowane irin shugabanci ne sojoji ne ko makamancin haka jami'an tsaro ma entirely misali babu amana tsakanin yan kasuwa babu amana tsakanin masu kudi babu amana tsakanin malamai shine ma mafi hasari ma ina fata an gane babu amana cikin makarantunmu kananan makarantu da manya duka tsakanin malaman jami'a da ɗalibai babu amana tsakanin makwabci da makwabci babu amana tsakanin wane da wane babu amana to in aka tsinci kai a daidai wannan lokacin yace fantazir sa'a kai yanzu ya kai fa babu amana hatta tsakanin ƴaƴa ma da iyayensu ƴaƴa da iyayensu babu amana tsakaninsu wanda rashin amana har ya kai ga za a iya haɗa kai da ɗa aiki dinafi iyayen shi ko ba ku taɓa jin wannan ba ɗa ya sa a sace a yi garkuwa da iyayen shi don a biya kuɗin fansa a raba da shi wani daga cikin malamai ya ba da wani labari a wani gidan TV da na gani yake cewa wani abu ne ya faru a wani gari daga cikin garuruka kuma anan arewa mahaifi ne shi da ƴaƴan shi ya tara su ƴaƴan maza ne sai mace guda ɗaya wacce ta kai aure sai ce to shi yanzu harkoki sun kamar lalace mishi yana ɗan kasuwa ne ya ce to yana ganin shi gidan nan da yake ciki zai sayar da shi in ya sayar da shi kuma zai koma ƙauye idan aka sayar da gidan kowanne daga cikin yara zai ɗauki wani kaso a kuɗin ya bashi ya ci gaba da kasuwanci zai ware kuma wasu kuɗi masu yawa a ciki ya bayar a ajiye don auren wannan yarinya ina mun taɓa wannan magana a wurin karatu ko kaga a ƙarshe me ya faru wanda daga cikin ƴaƴan nashi fa bayan an sayar da gidan an kawo kuɗi sai ya gaya wa barayi ai babanmu akwai miliyan kaza a wurin shi da ku zo da daddare ku kwace wannan kuɗin ku ɗauka za ku bani abu kaza akwai rashin imani sama da wannan kuma ɗan shi mahaifi kuma uwar shi ma tana gidan wallahi ce ai uwar ne ba ta gidan yana jin haushin uba barayi suka zo da daddare suka zo suka yi abin da suka yi a cikin abin da shi uban ya roki barayin bayan ya ɗauka kuɗin ya ba su misali sai ci da Allah a ciki ku taimaka ku bani $500,000 sai shi babban barayin yake mamaki me yasa kake neman $500,000 katal a cikin wannan kuɗin gaba ɗaya me za ka yi da shi sai ce wannan gidan da nake ciki na sayar da na sayar da gidan kuma ga abin da nake zan yi da kuɗin ƴaƴana ne zan ba su wani daga cikin kuɗin su yi sana'a wannan $500,000 kuma wannan yarinyar da kuke gani ita za a yi aure kayan ɗaki za a mata to wannan dai ina so a fidda yarinyar nan kunya ku bani kuɗin nan a ciki sauran ku tafi da shi a sai shi barawun sai yake mamaki shugaban kamar leader na team din kenan yace ƴaƴanka sun san zaka ba su kudin, yace sun sani dukkan su, yace kware da gaske kowa na ga ya mishi. Sai yace to danka wane ka gan shi nan? Shi ya ga ya mana akwai kudi mu zo mu dauka, idan muka saci kudin mu raba mu bashi abu kaza. Sai yace shi ya san kai wannan tsarin kuma shi ma zaka bashi? Yace ya sani, da shi aka yi shawara. Kaga cin amana kenan. Sai shi babban barayi sai ran shi ya baci, yace me kake so a mishi? Yace ku kashe shi. Take suka fidda bindiga suka harbe shi. Ga uwar yaron tana tsaye, duk yanda uwa ke son ta tace a kashe shi dan bashi da amfani a duniya. Suka harbe wannan yaron a take, suka dau kudin suka ba uban, suka ce ko sisi ba za mu dauka ba. Suka kama hanya suka fita. Uban sai Allah bashi basira, bai ga kowa ba. Da safe an je sallan asuba, yace barayi sun shigo gidan shi, sata sun kashe dan shi. Aka zo aka yi wa yaro wanka, aka yi sallah, aka je aka gunne shi. Ana dawowa a wajen zaman ta'aziyya, uban sai ya tashi ya bada labarin duk abin da ya faru. Yace abin da yasa ban gaya muku ba, in na faɗa tun kafin a gunne shi wasu ma ba za su zo wurin ba. Kaga duk da haka ya rufa mishi asiri. Ina fata an gane. Amma shi da ya mutu an wulakanci, kuma ya mutu iyayen shi suna kushi da shi, wanda Allah ko annabi ya faɗa ridwallahi fi ridwal walidai, ana samun yardan Allah ne ta hanyar neman yardan iyaye. Wa sukhtillahi fi sukhtil walidain, ana samun kushin Allah ne a lokacin da iyayenka ke kushi da kai. Kaga shi kan yayi mummunan ƙarshe Allah ya kiyaye. To annabi sai ya ce idza duyatil amanatu fantazir as-sa'a, idan aka wulakanta amana to a daidai wannan lokacin ku saurari tashin kiyama. Amsan da annabi ba shi kenan. Duk da sahabbai sun tambaye shi suka ce kaifa idza'atuha, to ya za a wulakanta amana? Annabi ce idza wasila al-amr ila ghairi ahliha, idan aka dinga mika al'amari ga waɗanda ba su cancanta ba, a bada shugabanci a hannun wanda bai cancanta ba. Kowane irin shugabanci ne, ba sai mulki ko gwamna ko ciyaman ko kwamishina ko shugaban kasa ba, ko shugabancin masallaci ne ko na makaranta ne ko na kasuwa ne, in aka ba wanda bai cancanta ba yana cikin cin amana daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga mota ko ina cikin cin amana ake, tunda babu abin da bai zama alfarma ba, kowane abu ya koma alfarma. Ai hatta daukan aiki ba, kana da CV-n ka mai kyau ba za a dauke ka aiki ba sai kana da hanya. In baka da hanya kuma kana da kudi, sai a ce akwai offer ana sayarwa, kawo miliyan biyu za a dauke ka aiki. Irin rayuwar ƙarya da muke kira, Allah ya kiyaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu, babu imani ga duk wanda bashi da amana. La imana, babu imani liman la amanata lahu, ga wanda bashi da amana. Sai yace wala dina liman la ahda lahu, sannan babu addini ga duk mutumin da bashi da ainihin baya cika alƙawari. Wannan hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam daga Abdullah bin Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yadda. Annabi ya ce arba'un idza kunna fika fala yadurrannaka ma fataka min ad-dunya, sirqu hadithin wa hifdhu amanatin wa husnu khaliqatin wa iffatu tuma. Annabi ya ce arba'un, ababe guda hudu, idza kunna fika, idan kana da su, idan ka same su, idan sun kasance a tattare da kai, waɗansu siffofi ne guda hudu duk lokacin da ka same su. Fala yadurrannaka ma fataka min ad-dunya, duk abin da ka rasa a duniya kada ya dame ka. Siffofi ne guda hudu. Na farko annabi ce sidqu hadithin, ka zanto mai gaskiya a wurin magana, a maka shaidan wane kan akwai faɗan gaskiya. Duk lokacin da aka maka wannan shaidan to kai kan ka tsallake. Na farko sidqu hadithin, gaskiya a wurin magana, yanzu duk abin da zaka faɗa ba za ka yi ƙarya ba, ko ya za a yi. Annabi ya ce waɗannan ababe duk wanda yake da su to duk abin da ka rasa a duniya kare dame ka. Na farko sidqu hadithin, gaskiya wurin magana. Abu na biyu sai ce uhibbu amanatin, da kiyaye amana. Yanzu to kana kiyaye amana duk lokacin da aka baka amana, kana iyakar iyawanka, kaga cewa ka kiyaye. Akwai asar da aka roto daga Abu Bakar As-Siddiq, Allah ya kara masa yadda, yace asdaqu sidqi al-amana, mafi gaskiyan gaskiya shine amana. Idan kana neman mai gaskiya a duniya, to ka samu mai amana. Ina fata an gane. In an ce wa yafi kowa gaskiya a duniya, sai a ce to wanda yafi kowa rike amana, wanda yafi kowa gaskiya. Wa akdhabul kadhibi al-khiyana, mafi ƙaryan ƙarya kuma shine cin amana. In aka ce da kai waye shugaban makareta a duniya, ko wanda ka sani, ka samu wanda yake maciyin amana, ka ce wane? Wannan magana haka aka ruwaito daga Abu Bakar As-Siddiq, Allah ta'ala ya kara masa yadda. Ɗaya daga cikin tabi'a Hisham ya bada labari, ce sayyidina Umar ibn Khattab, Allah ya kara masa yadda, yace la taghurruni salatum ri'in, salatum ri'in, yace ni yawan sallan mutum baya rudana. A ce ga wani mutum mai yawan nafila, yawan sallah, yawan qiyamul layli, wala saumihi, ko yawan azumin nafila. Sayyidina Umar yace ni dan naga mutum yana yawan sallah, yana yawan azumin nafila, yace ni baya bani tsoro. Sai yace man sha asama, wanda ya ga dama yi ta azumin nafila shi, wanda ya ga dama kare yi, dama ba wajibi bane ba. Sai yace wa man sha asalla, wanda ya ga dama yi sallan shi, wanda ya ga dama kare, yana nufin sallan nafila kenan. In ka ga dama kai, ka ga dama kar kai. Sai yace la dina liman la amanata lahu, babu addini ga wanda ba shi da amana. In ji Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda. To me za mu fahimta cikin wannan abu? Da za ka ga wani mutum ga yawan sallah, ga yawan nafila, kila ma kullun da tarbiya a harun shi, ko tarbi na ja, ko kuma na counter, na daddanna wannan. Ina fata an gane. Ko kuma kullun yana cikin mutane, bakin shi na motsi saboda tsaban zikiri, misali. Ko kuma kullun da Qur'ani a aljihun shi, da Husnul Muslim, da aswaki a baki, yana ganin kowa dan wuta ne kawai. Kun sa ko irin waɗannan? Allah kiyaye. To sayyidina Umar ya ce ni duk wannan abun baya bani tsoro. Ya ce matukar baka da amana, to aikin banza ne. Wannan maganar sayyidina Umar ne, ba magana ta ba. Allah ya kara masa yadda. Sayyidina Umar na wannan maganar ne dan ya nuna mana me girman amana, riƙon amana, da kiyaye amana yafi duk sallan nafilan da zaka yi. Kiyaye amana da riƙon amana da nisantan ha'inci yafi duk wani azumin nafilan da zaka yi, dan waɗancan ba wajibi bane ba. In baka yi ba, Allah ba zai tambaye ka ba. Ina fata an gane. Idan baka azumin Litinin da Alhamis, sai Allah ya kama ka da laifi, ba zai kama ka da laifi ba. Amma in kana cin amana ba, zai kama ka da laifi. Shine ma'anar maganar Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda. Wani daga cikin sahabbai, Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, daga cikin manyan aramomin sahabbai kenan, yana cikin wanda Annabi ya ce duk wanda ke son ya koyi Alkur'ani irin yadda mala'ika Jibrilu ke karantawa ya saurari, su wane? A cikin akwai Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Yace la qatlu fi sabilillahi kaffaratun kaffaratu kulli dhanbin, yace in kai samu shahada aka kashe ka a filin yaki, yace wannan kisan da aka maka kafara ne na kowane irin zunubi. Yace illal amana, amma ha banda cin amana. In dai an baka amana baka kiyaye ba, an baka amana kaci, to wannan rigiman tsakaninka da mutane tana nan ranar gobe kiyama. Allah ya kiyaye. Sai ce wa innal amanata, in aka tambaye ka menene amana, sai ce to amana as-salah, sallah amana ce. Sallan nan da muke amana Allah ya dora mana, dole mu kiyaye ta. Sai ce wa zakka, haka nan zakka ita ma amana ce ga wanda Allah ya hore mishi dukiya. Sai ce wal ghusl min al-janaba, haka nan wankan janaba ya tabbata hadisi annabi yace wankan janaba amana ce dan abu ne da in baka yi babu wanda ya sani wannan tsakaninka ne da Allah subhanahu wataala sai yace wal kayl wal mizan wal hadith da ma'auni cika ma'auni amana ne ma'auni kuma kowani iri ma'auni na aunawa ko kuma na naskeli duk waɗannan amana ne ana magana game da ƴan kasuwa kenan wal hadith haka nan magana duk maganar da zaka yi amana ce Allah zai tambaye ka ka faɗi gaskiya sai ce duk waɗannan amana ne inji Abdullahi dan Mas'udu sai ce wa a'zamu min zalik amanan da tafi kowace girma cikin abin nan da ya lissafa sallah amana ce azumi amana ne yanzu idan mutum baya azumi a taron mun ne ya za a gane ba wanda zai gane haka ne ko ba haka ba in kika shiga daki kika sharuwa ba wanda ya sani sai Allah in ka shiga daki ka ci abinci babu wanda ya sani sai Allah kaga amana ne tsakaninka da wa tsakaninka da Allah yace zakka amana ce haka nan zakka wani zai ce aito zakka na wajibi an ce dole ka fitar mutane su sani amma wa san yawan dukiyanka kai ka sani ina fata an gane zaka ya kana da miliyan 100 ka fitar zakkan miliyan 10 kuma shikenan ka sha ko ka fitar na miliyan 50 kisa hakikanin ka fitar yanda ya dace amana ne ba wanda ya sani sai Allah ya lissafa ma'auni magana duk amana ne sai ce amma wa a'zamu min zalim mafi girma daga cikin abin nan da ya lissafa yace wa a'zamu min zalim alwada'i shin amanan da mutane suka baka wadancan duka amana ne tsakaninka da wada Allah subhanahu wataala amma mutum ya dauki amana na dukiya ya baka ko ya baka amana ta magana kaman sirru ko wani abu yace wannan yafi kowanne hasari saboda me duk abin da aka lissafa na sallah da azumi da zakka da wane ne da wankan janaba tsakaninka da Allah zai iya gafarta maka ina fata kun gane amana tsakaninka da dan adam Allah ba zai yafe maka ba in zaka yi sigifari sau miliyan Allah ba zai gafarta maka cin amanan da kai wani ba mai gidanka ne a office ne ko a shago ne ko wane ne driver ne ka ya sayi mota ya baka ko dan acaba ne ko dan keke napep duk amanan da aka baka ta dukiya ko kowace irin amana da aka ce ka tsare ta fi kowace hasari inji Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara masa yarda sannan wani daga cikin tabi'ai nafi almajirin Abdullahi dan Umar idan mutum na karanta Muwatta Malik zai ji ana haddathana haya an Malik an nafi nafi din malamin Imam Malik ne sannan shi kuma dalibin Abdullahi dan Umar ne Allah kara masa yarda yana cikin manyan daliban shi in sahun gaba kuma bawa ne a wurin shi ke sa ke ce mishi Maula Ibn Umar ya ba mu labari yace wata rana tsafa Ibn Umar sab'an wa salla rak'atayn Abdullahi dan Umar ya je shi haji ko umra sai ya dawafi ko kuma ya zo ziyara misali haramin Makka sai ya dawafi sano ake dawafi sau bakwai da ya gama sai ya nafila raka'a biyu tukatan duk abin da kake a duniya wani sai ya sa ma ido ko me kake ko sallah kake akwai wanda wallahi yana kallo yaga sallan nan kana yi yanda ya dace ko baka yi sai ya ga ya rukun ka yake ya sujudan ka yake saboda tsaban munafunci abin da bai shafe kana sallah ina ruwan shi to akwai duk abin da kake wani sai ya sa maka ido to wannan abin ba wai yanzu aka fara ba tun can haka dan adam yake Abdullahi dan Umar ya zo ya yi dawafi a shago ne ya sami shi ido yana kallon yanda yake dawafi da ya gama dawafi na daga cikin sunnan dawafi ana nafila raka'a biyu da ya gama sai shi wannan mutumin fa qala lahu rajulun min quraish wani daga cikin mutanen Makka sai ya ce da Abdullahi dan Umar ma asra'u ma tafta wa sallait yace ka amma wannan dawafin naka da sallan naka kai shi da sauri sauri kaga sa ido ko wai dawafin yayi shi da sauri sauri sallan ma raka'a biyu yayi da sauri sauri bi ma'ana bai tsawaita ba shine sai Abdullahi bin Umar fa qala ibn Umar sai dan Umar yace da shi antum aktharu minna tawafan wa siyaman. Lalle kukan dan wannan zamanin kun fi mu yawan tawafi, kun fi mu yawan azumin nafila, kun fi mu tsawaita sallah, kun fi mu duk wani abu. Sai ya ce walakin, sai dai fa wa nahnu khairun minkum bi sirqil hadithi wa dawul amanati wa injazul wa'd. Duk wannan yawan nafilan naku, da yawan sallan nafila, da azumin nafila, da tawafi, da komai da kuke, yace amma mu idan sahabi yace mu, yana nufin su sahabbai. Ina fata an gane. Sai yace wa nahnu mu sahabbai mun fi ku alkhairi wajen fadan gaskiya, mu kan ba makareta bane ba. Ku ga yawan nafila, ga yawan komai, amma makareta. Yace wa adawul amanati mun fi ku kuma rikon amana. In aka ba mu amana muna kiyayewa, muna sauke amana inda aka ce mu sauke ta. Yace wa injazul wa'd, kuma muna cika alƙawari. Muka alƙawari muna cikawa, ba ma ainihin saba alƙawari. To kaga me wannan maganan ke nufi? Abdullahi dan Umar ya shigo Ka'aba, ya dawa fin shi, yayi sallan shi, wani na kallon shi, da ya gama sai ya ce dawafin nan baka tsawaita ba, kai sauri sauri. Nafilan nakan ma kawai daga Fatiha sai qul huwallahu, wace irin nafila ce wannan? Ko Fatiha da yana da yana nan ma kai sauri sauri. Sai dan Umar ya ce da shi, duk da saurin da nake a sallah da azumi da tawafi da komai da komai, kai a wurinka ban tsawaita ba, amma na fi ka rikon amana, na fi ka fadan gaskiya wurin magana, ni ba makareci bane, kuma ni ba na saba alƙawari. Wato kyawa wadda bi'u yan uwa wani lokaci sun fi yawan ibada. Shi yasa annabi ya ce mutum yana kai matsayin da bai tsammani baran tashin kiyama saboda ɗabi'un shi masu kyau. Mutum ba shi da girman kai, akwai fadan gaskiya, baya munafunci, baya cin amana, yana kiyaye amana, yana cika alƙawari. To waɗannan abubuwan in ya zama su ne siffofinka, mutum zai fi ka yawan sallah, ya fi ka yawan azumi, ya fi ka yawan sadaka, ya fi ka komai, ran tashin kiyama sai ya ga kana gaban shi. Ina fata an gane. Allah ba mu ikon siffantuwa da siffofi masu kyau. Wannan kaɗan ne daga cikin maganganun magabata, waɗanda inda za mu ta karanta su suna da yawa. Allah da ya ce inna Allah ya'murukum, lalle Allah yana umurtan ku, an tu'addul amanati ila ahliha, ku ba da amanoni ga ma'abota waɗannan amanonin. Wa idha hakamtum bainan nas, in za ku yi hukunci tsakanin mutane, an tahkumu bil adl, ku yi hukunci da adalci. Mutum ya zanto mai adalci tsakanin shi da duk wanda yake tare da shi. Masu mulki su zanto masu adalci ga waɗanda suke mulka. Yanzu ku duba, muna cikin azumi, ga wahalar wuta. Haka ne ko ba haka ba? Wani ga wani ya ce je wai yana ga wa akwai adawa tsakanin ƴan nefa da azumi. Wa in azumi ya zo sai ta hana wuta. Wato abun yana da ban mamaki. Allah ya kiyaye. Muna cikin watan Ramadan amma ga wahala, ga zafi, ga ba wuta. Ku kalli cashless policy da aka kawo. Kana da kuɗi, baka da kuɗi? Haka da ko baka ba? Kuɗi na account, banki ba za su baka ba. ATM layi, wani ƙarfe 2 dare a je ATM saboda bala'i, kamar tahajjud dan Allah. Kaje POS ba kuɗi. Wani irin bala'i muka shiga? An maida mutane suna cin haramun ƙarfi da yaji, ana cinikin kuɗi da kuɗi. Ka ba da ATM ɗinka ko kai transfer 10,000 baka 9,000, har 8,000 ma akwai masu karɓa. Kuma da dama daga cikin masu zagin masu POS wallahi ba sa musu adalci, su kansu da wahala suke samun kuɗi. Zai tafi banki tun ƙarfe 2 dare misali, ya je kwana a layi. Sannan kuma asali laifin na gwamnati ne, ba na masu POS ba. Dame yasa ba sa yi? Ba gane ko kun gane abun ba? Asali a fara zargin wanda ya kawo matsalar. Sannan su kuma manyan manajojin banki za su baka miliyan ɗaya, ka ba su 100,000. To mai POS in kai lissafi duk 10,000 a 9,000 yake a gunshi, shi kuma sai ya zo ya baka a 9,000 dan shi ne mahaukaci? Ba zai yiwu ba, dole shi ma ya ci riba. asali gwamnati ta jefa mutane cikin bala'i ba masu POS ba. Mu zanto masu adalci in muna magana. Allah kiyaye. To kaga babu adalci tsakanin gwamnati da wadanda ake mulka. Babu adalci wani ya je asibiti ga iyalin shi ba lafiya. Ana neman 50,000. Asibitin ba su da POS ba, babu network. Ba sa karban transfer. Shi kuma ba shi da cash, sun ce kuma sai ya kawo kudi. To dan Allah ya za'ayi. An ban labari akwai wacce ta mutu a medical center akan irin wannan abu. Babu kudi, ba transfer, babu ATM. POS ba yayi. Su kuma ba za su yi dan Allah ba. Sai dai dan malu. To kaga ga rayuwar mutum yana cikin hatsari fa zai mutu waka kawo kudi. Ka tambayi duk wanda ya zauna a kasashen Turai, kasashen da suka ci gaba. Aka kawo mutum asibiti, doka ne ba maganan kudi yake ba. Magana ce ta akubutar da rayuwar shi tukunna. Sai an gama komai ai maganan kudi. Duk wanda ya je kasan Turai haka suke. Da an yi roshin da mutum asibiti, wallahi tallahi ba maganan. Idan wani ya maganan kudi ma ai sai a gore shi aiki. Yanzu rayuwar dan adam ake magana ba maganan kudi yake ba. Ina fata an gane. Idan ma ka gama jinyan baka da kudin sallama ka za'a yi. Kana gida a turo maka da bill ana bin ka 1000 kaza. Sannan akwai abin da suke ce mishi payment arrangement. Ka ce duk wata zaka biya 1000 kaza. Shi yasa suka zauna lafiya. Mu kuma zama azzalumai. A ce wa mace za ta aihu ko babu jini ana neman sai an kawo kudi. Kuma kudin babu su. Su ba mutum ya mutu ba ruwan su. Mala Idris Abdulaziz dutsen tanshi haka matan shi ta mutu aboci an sai ana ta turanci matarsa ta kanshi kalli dun matsayin shi aboci ba yanzu ya hudu ban jumma ka san shi hawa guda akan likitoci Allah sauke ta kai ce ne rayuwa ce kamar ta dabbobi muke rayuwar ƙarya rayuwar da babu lissafi a ciki sannan ka zanto mai adalci ga abokin zamanka abokiyar zamanki kishi yanki ce a gidan haya ne hada ku makwabta ne aboki ne abokiya wurin aiki ko abokinka wurin aiki ko wurin sana'a ka zanto mai adalci tsakaninka da shi baka zama mai adalci sai kai adalci akan abokin adawanka ayi ƙarya akan shi kace wannan kan ƙarya ne ina fata an gane gashi fa kana rigima da shi amma a masa ƙarya kace wannan ƙarya ne to ka zama mai adalci kenan amma ayi ƙarya akan shi ka karo wasu ƙaryan kawai dan kana jin haushin shi kuma wannan hatta daga cikin malamai sun fada cikin wannan abu idan baka san mutum sai ka zo kai ta sharri akan shi da sunan malunta daiwa daga cikin masu da'awa illa man rahimallah to shi yasa ka zanto mai adalci ga duk wanda kake magana akan shi duk yanda ka tsani mutum kar ka kuskura ka mishi sharri kar ka mishi kage kar ka mishi kasafi kar ka mishi kaza yan siyasan mu kan sun fada cikin wannan abu wannan daga cikin iya siyasa ma ka iya sharri da yarfe a ce ai wani in muka bata shi kan ai ba zai sayi ba Allah ya ce wa idha hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci tsakanin mutane jami'an tsaro ne alkalai ne ko wane ne an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi ni'ma din da malamai suka ce asalin shi ni'ma ne ni'ma ma ya'idhukum bihi ina fata an gane sai aka idigamin mimu a cikin mimu madadin a ce inna allaha ni'ma ma ya'idhukum bihi sai aka ce inna allaha ni'ma mimun din sai aka hada aka mai da ta mimun guda daya idigamin mimu fil mim ina fata an gane ai inna allaha lalle allah ni'ma ma dalla ma ya'idhukum bihi da abin da yake muku azizi shi irin wannan wa'azin da Allah ke mana ka ma dalla da irin wannan wa'azi wa zai maka wa'azi irin wannan in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala inna Allah kana sami'an lalle Allah ya kasance sami'an mai ji as-sami'u suna ne daga cikin sunayen Allah as-sam'u siffa ce daga cikin siffofin Allah Allah yana ji ni ma ina ji kai ma kana ji ke ma kina ji amma jinmu da Allah iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane ba haihata jin da nake kadai ina jin yaran da nake ji ne da an zo ana ce nan ci ba mai ji anan san ko aran mai yana ji ba saboda qur'ani ina fata an gane Allah kuma na jin kowani yare shi halici kowani yare na farko kenan sannan na biyu ni jin da nake yana da limitation wajen in akai magana da karfi sai in ji an damu kunne na haka ne ko ba haka ba in akai magana kasa-kasa kuma in ce me kace bana ji dan daga murya haka ne ko ba haka ba Allah kuma ko kai magana kadan ko kai da yawa duk Allah yana ji sannan jin da kake ji kuma yana da iyaka kana jin abin da ke kusa da kai ne wanda ke nesa da kai sai daga bakin shi na motsi ba za ka ji abin da yake faɗa ba haka ne ko ba haka ba Allah kuma ko kana kusa da shi ko kana nesa da shi duk ɗaya ne a gun shi sannan ko da an saka amsa kuwa a ce akwai mic akwai speaker yanzu wanda ke bakin cross baya jin me muke faɗa speaker ma tana da iyaka haka ne ko baka ba ko sifiku na harami misali na makka suna cikin da speakers masu karfi a duniya da tafiya nesa su ma suna da iyaka akwai inda in kana wurin ba za ka ji su ba sannan jin da kake yi da jin da kike da jin da Allah ke bambancin su shine kai kana jin abu guda ɗaya ne yanzu idan mutum goma suna magana ba za ka fahimci me suke cewa ba haka ne ko baka ba a tara ma mutum goma duk suna maka magana sai dai su ga masu watsi amma baka san me suka ce ba amma idan duk duniya suna roƙon Allah a lokaci da Allah na jin buƙatar kowa kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa jin Allah subhanahu wataala inna Allaha kana sami'an Allah mai ji ne basiran sannan mai gani ganin dan adam yana da iyaka yanzu idan rana ta dauko ta kai kaman karfe 12 zaka iya kallon ta sai dai ka saci kallon amma ka kora mata ido baka isa ba ganin dan adam yana da iyaka wajen karfin da yake da shi sannan kuma ganin naka in ya shiga cikin duhu baya gani in kana cikin daki aka dauke wuta sai ka baka ganin komai ko tafin hannunka in ko ina na rufe baka san abin da ke gaban ka ba sannan kuma ganin ka yana da iyaka iya wani wuri kake kallo in ya wuce wannan wurin baka kallo idan kana cikin sahara ko kana bakin teku iya inda kake kallo sai ga ya hade da sama haka ne ko baka ba amma in ka kai wurin ba a hade yake da sama ba yanzu iya inda ganin ka ne ya kare amma Allah kuma yana ganin abin da ke kusa yana ganin abin da ke nesa yana ganin abu komai girman shi yana ganin abu komai kankantar shi akwai kwayan halittar da kwayan irin dan adam ba iya gani shi ta yin amfani da tabarau na ainihin kimiyya kafin ka iya ganin wani abu kaman cells na halitta irin dan adam ba iya gani shi inna Allaha kana sami'an lalle ubangiji ya kasance sami'an mai ji ne basiran mai gani kuma dangane da dukkan komai sai Allah ya ce ka menene abincin da Allah ya haramta zaka yi kirgas ina fata an gane ke sa Allah ma bai ce kaza halal ne kaza halal ne kaza halal ba dan ba za su lissafu ba wani abun ba ka taba ganin shi ba kuma halal ne amma abun da ya haramta ai ka dauki abun sha abu ɗaya ne tak Allah ya haramta sha ina tambaye ku menene na'am ko kuma mu ci abu guda biyu misali ko fadi guda daya alade ai ba sha bane ci ne wannan nama ne abun sha nake magana ababan da Allah haramta a sha ababe ne kwata-kwata guda biyu abu na farko kar ka ce giya kace duk abun da zai bugar da mutum ina fata an gane in kace giya ka takaita abun cikin wani abu kun gane wannan abun da kyau duk abun da zaka sha ya bugar da kai haramun ne da nassin hadisi annabi ce kullu mustirin khamrun wa kullu khamrin haramun duk abun da zai sa maye wannan abun sunan shi giya domin an takaita giya ne da sunan giya da wani abu da yake kwalba ko yake cikin koko ko wani abu burgutu misali amma duk abun da zaka sha ya bugar da kai wannan abun haramun ne idan ka dauki benelin da codeine halal ne ko haramu halal ne ai maganin mura ne ai ina fata an gane amma in ka sha shi fiye da yanda aka ce ka sha yana bugarwa kun gane wannan abun da kyau to ka sha shi yanda zai bugar da kai din shine haramu ka shanya kwalban gaba ɗayan ta wannan haramun ne dan babu likitan da yace ka sha kwalba daya kai da likitan bugaggu an gane ko to duk abun da in ka sha zai bugar da kai abun ya zama haramu ba wai sai giya ba ko menene wannan kenan sannan abu na biyu da duk abun da yake najasa ne kaga shan fitsari haramun ne dan najasa ne jini ka ibi jini ka sha haramun ne shi yasa nace muku abu guda biyu ko abun da ke bugarwa ko abun da yake najasa ne da an ce ka faɗi abun da kuma Allah ya haram ya halalta ba ba wanda zai iya wani abun shan ba baka taba ganin shi ba akwai abun shan da Laraba suke da shi kai baka da shi akwai wani abun shan ince ne suna da shi mu babu da shi mu ma akwai abun shan da muna da shi ba su da shi yanzu ka dauki kunun koko da kunun tsamiya da kunun kanwa ba Laraba bai san wannan abun ba ko turawa haka ne ko ba haka ba to shi yasa duk wani abun sha da wanda ka sani da wanda baka sani ba in dai baya cikin waɗannan ababe guda biyu to halal ne kun fahimci wannan abun da kyau to shi yasa ina daga cikin fadin rahama Allah subhanahu wataala sai ya faɗi abun da ya haramta mana abun da ya halalta kuma sai bar kofa a buɗe to ku yi wa Allah da'a cikin duk abun da yace ku yi da kuma duk abun da yace ku bari wa ati'ur rasula haka nan ku yi wa annabi da'a ku bi shi sau da kafa kuma sa biyayya cikin duk abun da yace ayi da kuma abun da yace a bari wa qulil amri minkum haka nan ku bi kuma shuwagabanninku shuwagabanni a nan sun kasu kashi biyu malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce ana nufin malamai wanda shine fahimtar Imam Malik wasu suka ce a shuwagabanni masu iko Ibn al-Uthaymeen Allah mai sharhama yace duka biyu ake nufi yace akwai a'immatu da'awa akwai a'immatu sulta akwai shuwagabanni masu da'awa akwai shuwagabanni masu iko idan kace Allah ya haramta shan giya ka ja aya da hadisi iya abinda zaka iya kenan amma a sa doka a hana kuma sai mai mulki ka dole ne sun yi aiki tare kenan kai mai mulki ka ce a garin ka ka hana shan giya saboda me saboda aran ma ya jawo aya ina fata an gane malamin hadisi ya kawo hadisi to wa ulil amri minkum shuwagabanninku ana nufin malamai da masu mulki in suka aiki kafada da kafada sai ka sa ta zauna lafiya in suka koma suna rigima da juna kuma sai a shiga cikin halin inna laha dole ya zamo masu mulki suna daukan shawara daga wajen masu addini da za su dora su akan adalci da rikon amana Allah ya ce fa in tanazatu fi shay'in in kun yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allahi war rasul, ku maida wannan zuwa ga Allah da manzo su muku alƙalanci. Allah subhanahu wataala ku maida abun zuwa ga alqur'ani kenan. Annabi idan yana raye ku je gaban shi, ya bar duniya ku koma zuwa ga hadisai ingantattu. In kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir, in har da gaske ne kun yi imani da Allah, kun yi imani da ranar lahira. Allah ce zalim khairun, wannan shine abin da yafi muku alkhairi, wa ahsan ta'wila, shine kuma fi kyawun fasta.